إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم الاثنين وما شكر جاوة رمضان إجرى محمد صلى الله عليه وسلم شكرا دولة كريم قدورة ثلاثين دشتا إن شاء الله تعالى لهم شكرا بدا كراتو كما رأي جارو كتابا عوانا مسلا شيء منا كراتو أصول الله الأنعام من جاكا آية سراء شريدة حمسين دا شفر إذا من آية شريدة حمسين دا شفر جمنا سكين دا منا تجيرو دا أبون دا ما لمن شفر سراء آية دا إيسا إن شاء الله تعالى إسلام كرنسا كافلا نغا تنبيوي wannan bayani ya sallama yace mallan kamar yadda kai bayani alamomin tashin alkiyama akan ya girgi zani sosai shine nace bari in bayar da shawari mallan dan Allah ta taimaka ka wale wani lokaci da zaka mana lecture akan alamomin tashin alkiyama al-kubra shawara kan dace kamar da take kuma yace kafira ta alƙiyama kowa zai magana da Allah babu shakka a tsakani sannan kuma na kan yi tafsirin wasu ayoyi kamar wala yanzu ilayhi yawmal qiyamati wala yuzakkihim kuma wala yukallimuhumullahu yawmal qiyamati kenan to wannan kai sako Allah subhanahu wataala wala yukallimuhum Allahu yawmal qiyama kuma bi gaba wata aya tana da annal ladina kadzabu bi ayatina la tafahamu lahum abwaabu samaa'i wala yadkhuluna aljannata hatta yadkhuluna fi samaa'i qiyama abe saba da abunda aka fada ba kuma sallan ba ni ne nake ba ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu yawmal qiyama wa laysa bainahu wa bainahu turjuman fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار وأنا ما قلنا لي سنس من تجسين بغن قنودة النبي صلى الله عليه وسلم يهد صحابي فكبا ما قلنا الناس يبني داكا سيكا شيء خاشي حديث ياتي إيه وننشين داكا بل لي الله سبحانه وتعالى زي ما قال لهم عشري حسابي الله سبحانه وتعالى وسأل الله كن ياتي جوان دا aka da ana jafi da wajen bincike su sai da wayar Allah dan kashi alkiyama sai to dai wannan duba muhimman abubuwa kamar misali tauhidi sannan sai da sallah mutum ya sai da sallah yadda ya kamata sai wani Allah ya kanga barka wa mutum abubuwa sai da sallah kuma ba ta tsayuwa sai in mutum ya zama tsaye tsoron Allah da gaske kuma inna salati tanha 'anil fahsha'i wal munkar mutum ba zai sai da sallah ta samu yana wasu ayyuka wanda ba su dace ba sannan Allah subhanahu wataala ba zai magana da wayansu ba wannan da suka saba masa ba zai ma duke su ba wannan yana cewa wala hum adabun ali ko wala hum adabun awi kaga Allah ba zai magana da su ba shine magana ta rahama Allah ya magana da su magana da zai a wato umarta na cewa a shigar da su rahama sa Allah ba zai duke su dubi irin na rahama ba shine abinda ayoyin yau shi malamin suke fassara wa da haka wallahu ta'ala a'lam wannan ko bayan yayi sallama yace ya kuma yi addu'a har yanzu sannan sai yana da abun hawa shin malam ko yaushe a tambaye ta ko yaushe yawa abun hawa dole ne sai yayi addu'a ko kuma idan yayi sau daya ya isa misali kamar idan yayi da safi ya wadatar da shi duka yi wannan yana daga cikin tanbiyar Iblis da yake sa mutane su zama ragami shi ya zama rago kawai. Duk abin da za a ce Iblis da cewa ta in kai tauɗe ma baki kenan. Amma duk su zara sun yana cewa yana istighfari a ini tauɗayi. Kaga koyaushe shi yake kenan. Ko yana istighfari a ini sau 70. Shi kuma dama gufira da huma ta ga gawa min zambi ba. An gafarta masa duk abin da ya gabata amma kuma yana neman gafara. Baya tsoro goshi a ƙasa sai ya ce Allahumma ya muqallibal qulub tsaddiq qalbi ala dinika. Sai ga wani ko ya hau Abu Hawa ya dace subhana allazi sakkara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina la munqalibun. In ya sake hawa yana jin gandan fada. In ya sake hawa yana jin gandan fada. Amma kuma Allah ya hore masa anjima ya haure zai kwanta. Anjima ya kada ya je yana gana. Anjima ya kada ya je SMC ko FTA. Anjima ya je har fadan ya dawo. Juwa nan da ya ga abun cewa dawainiya ce da Allah ya gode masa cikin sauki wasu ba su da iko ba. Amma ya ce subhana allazi sakkara lana hadha in zai tafi ya rogana, ya sake cewa subhana allazi sakkara lana in zai je FTS, in zai je kwanan, in zai je kaza, wannan yana tunanin an yi ɗaya mana yaƙi. Su ne tabbiyar su gili. Harka ce ta shekan ba zai barka ka yi aikin alheri ba. Sai ba za ka ga yanzu an sufa wani abubuwa na na'ura haka, kana shiga cikin mota da ka rufe ƙofar ma, sai ta ce maka subhana allazi sakkara lana hadha. Kuma kuna wato don a bada tunatarwa. Mana ba ka faɗi wannan inda za ka yi ci ka ce za ka ci. Ko kuma kana tuka mahi ɗinka shi ya zuwa wani da zai sakara kai da ka dogara ga Allah kike ambaton Allah kana da wani lokacin bari. Ai ko zama kai ma in yanzu ma su mahi suna sauraron tafsirin nan ma in ya kamata su je. Wallahu ta'ala. Wannan ta assalamu alaikum wa rahmatullahi shi ma ya yi addu'a ya ce tambayar ta anan ita ce mai hukuncin wanda yake aikata wani laifi kuma da na masa magana sai ya fara zagina to amma ni dai ban rama ba yace kuma dai malam akan hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ne waylil aqabi minan nar to shine sai ya bar lam'a to shine sai na masa magana shine ya hau zagina. An zagi annabawan Allah ba, aka ce su yi su masu bokaye ne, aka ce su mahaukata ne, aka ce su ne, aka gaya wa annabawan Allah. Wawa ka fara kenan da wannan hadisin ka fara wa'azi, ka ji yadda mu yi. Saboda haka sai ka shiga wani insha Allah ta. A kai sa tun da bai guga ba. Ka ga insha Allah ta na, yanzu kai da zagi ka samu ga kuna, ai bai sauki ne wannan. Dama ina za ka rama kuwa kai kamar kai da ka faɗi hadisi kuma ka rama zagi ai magana ta zama daban daban. Ai tun da ka faɗi hadisi ai ka gama faɗan abin da ya dace a faɗa. To dama baka rama maka ba sai ka rubuto mana ba. A ne kuma ta kaza in ka rama ka dama dukkan ku za ku aje hadisi a jere ne. To kai da kai kokarin kawo hadisi ai ka gama magana in dai maganar alheri ce ka gama ne ta. Maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Daga ka fara wa'azi yau an fara zagi to wannan insha Allah ta'ala za ka samu lada da yawa izinin Allah ta'ala kuma kar ka fata sai dai kuma kai amfani da ujudi ne kai udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana ba sani ba ko sai maka kai sai har yanzu ba ka ji alwala ba ko kuma kai da kai ba abin da ma ko ne a udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana kar usulun ke jawo zagi wannan zai jawo duka in usulun da ta bai da kai wata nan ya ja zagi wata nan za a wuce zagi to kaga bai kamata ba kai kake amfani da usulubi mai kyau ka dan yi masa cikin lala kai in ka gama ba zai dauna ka ba sai ka ga wanda ya dace inda ya tafi tuwa da shi ina ga wani ba gaskiya a lolan sa ko jara amma ina ga kaman ina dan jin nauyi da Allah a yi masa bayani da yi kaza kenan ko kuma ka lura da alwala za ka ga cewa buyi kaza ga yadda yake na faɗi wannan ne a ba da jara to da zai kai kalmata to kaga in ka ga wani mutum da zai zagi wancan mutum in ka kasance a kai maka wuce zagi a hunsa ba su zai kai haƙuri ka gaya wani gaya ba duka wannan yana daga cikin ƙudurin da isar da sako na Allah subhanahu wa ta'ala ita zanen na biyu ba ina neman addu'a ne wa kaina a kan wata yar jarrabawa yace a kan abokan masu jarrabawa da suka yi kuma yana nema mahaifinsa duka dai muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya mana buƙatun jarrabawa kuma Allah ya sa shi nasara. Wani kuma ce assalamu alaikum wa rahmatullah yana neman a taya shi da addu'a shi ta wani abin alheri da yake tsammani wannan tambaya na biyu na biyu yace mamarka ce ta baka wani wato mamarka ta bashi wani magani amma a gaskiya yin amfani da maganin da wannan maganin ya saba wa shari'a sai shi bai karba ba sai dai kamar za ta yi fishi sai ya karba me hukunci ne haka a ai kace ya saba wa shari'a to magana ta ya kare to ba ta da alhurma a wannan gure duk abin da iyaye suka umarci da in ya saba shi da shari'a ta Allah ne su ma na Allah ne kai ma na Allah ne to Allah ya hana abiye musu da saba wannan in da ka tabbata ya saba shari'a anan ba za ka biye mata ba in ta ci kuma sai kamata wa ajiye mata nasiha saboda insha Allah ta'ala haka shi ne zai ta fahimci cewa abin da ke yin ba daidai ba ne na karshe shi kuma bayan ya yi sallama shi ma ya yi addu'a ita mutum ne da shi da ƴaƴansa ko kuma ɗan uwansa suna aikata abin da bai dace ba ko kuma ya ce ya saba ma addini abin da suke aikatawa ya ce yana da kyau ya tsorita su da cewa shi ba jimawa zai yi abin da okay shi ba jimawa zai yi a shi ba jimawa zai yi a duniya ba za ka zai iya lazana misali ko ƴaƴansa cewa zai ya kusa mutuwa ita so ya ce ko wani abu ne ma'ana zai nuna musu cewa shi ba jimawa zai yi a duniya ba ko za su lazana domin su gyara ɗabi'unsu da ke duk wani a abin nan ɗawainiya na dukiya shi yake musu a wani zai karka musu barazana kuma su ga cewa an san su za su gado ba su sai a kasuwa ka ce kai ba cewa za ka yi musu ji daɗi to kai ne baban su ko sannan kai ne mai dukiya suna sako karka kina musu Allah yau ka sa musu tsoron Allah a zuciyar su shi yake yau amma in ka ce kai ba cewa za ka yi ba sai su tara kulin ciki yayi ka kuma yi da biya su zama gado ka ga su shiga cikin kansu da sai ka ba su suke karba amma zai kala goya wannan da wannan ba usuli ne su shiga gaskiya ba a razana ba da mutuwa annabi sallallahu alaihi wasallam matan da ya hada a rika kamar ne mutuwa yau kar kai kamar ne mutuwa kar kai burin mutuwa kar ka rinka cewa za ka mutu kar ka rinka cewa kaza za ka iya dacewa da lokacin addu'a a lokacin karban addu'a cewa za ka mutu ya zama addu'a a kanka sai mala'iku su ansa sai zaman zuwa kenan kwana kaɗan kuma sai ka tafi to waye mutum fara kuma ka tafi to da ka jira dai kuma lokaci yayi mana lokaci yayi dama ko baka wala ba za ka ci to ka ran da su da ayoyin Allah da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka mutu abi da abin da ya dace ba tare da nuna kai za ka mutu sai ka ce su din za su mutu to ko da baka ayyana lokacin da za su mutu ba amma ka nuna musu za su mutu ko za su samu da za su haɗu da Allah za a yi hisabi wannan shi yafi wallahu ta'ala alam wa yanzu abin da sun turo tambaya cewa ai sun turo bayani cewa su kuma suna ba da shawari tafsirin wasu na su a ci gaba bayan Ramadan ma'ana a rinka ware musu rana wanda da za su samu a rinka yi ba rama ne ne wannan tambayar har ta tek ma'ana ga wani yayi sannan wa awwal sun zo wallahu ta'ala da insha Allah ta'ala muna fata in an duba an ga hakan zai yi insha Allah ta'ala wakila ai muna fata Allah ta mu dace na Allah wa cikin wani karatu insha Allah ta'ala aya ta 158 cikin suratul an'am na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون
Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul mala'ikatu shin wa'innan mutane akwai abin da suke jira banda dai zuwan mala'iku duk aikin da suke da duk ta'addancin da suke da duk abin da suke wanda ba daidai ba na saɓawa Allah subhanahu wa ta'ala sabonni kala-kala zinace-zinace shaye-shayen giya abubuwa wanda bai dace ba jumatinsu ba kuma ce jira ba sai zuwan mala'iku shi ne an yi bayani zuwansu na farko mujuwa ko zuwansu ranar tashin alkiyama au ya ce rabbuka ko zuwan Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda aka yi bayani zai zo kamar zuwan da ya dace da shi au ya ce ba'du ayati rabbika ko kuma tashin ayoyin ko kuma zuwan tashin ayoyin Allah sune alamomin tashin alkiyama al-kubra yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khayra ran da ayoyi alamomin tashin alkiyama manyan suka fara bayyana duk wata rai da bai imani ba a wannan lokacin in ta imani ba zai amfane ta ko kuma in ta aikata alkhairi da ba ta aikata alkhairi ba sai a wannan ranar za ta aikata shi ma ba zai amfane ta ba shine kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana alamomin tashin alkiyama al-kubra wanda za su faru mun fara bayyanawa jiya muka yi magana akan al-masih ad-dajjal akan sabuka daya wanda shi mamsuhul ayn al-yumna idan sa na dama a shafe yake ba wai makamu ne ga gurulun ido ba a idan sa a shafe yake kawai idan dama sannan bisa goshin sa an rubuta kafirun ko kuma kafara kafun da fa'un da ra'un ya qara'uhu kullu mu'min duk wani mu'mini zai iya karantawa haka musiba ce mai girma musiba dajjal sannan annabi Isa alaihi salamu shi zai zo ya kashe shi sannan dajjal a ƙarshen rayuwarsa zai yi fitintinu na zubar da jini wanda shi zai jagoranci da yahudawa da wasu asrarun nas wanda suka biye musu za a rinka zubar da jini za a yi ta cika ana zubar da jini har sai ya wuce yadda duk mutum ke tsammani wanda ba taɓa yin irinsa ba sai annabi Isa ya kace shi kuma ba za a sake yin irinsa ba sai dai yawan mutuwan mutane ko da barna a bayan kasa wanda shi kuma ya bi zuwa biyu za su zo da shi kuma yadda za mu gani insha Allah ta'ala duk wannan bala'i ne da musibu wanda ƙarshen ta duniya da haka za ta ƙare bala'i da musibu duniya da haka za ta ƙare musulunci ya zama baƙo bada al-islamu gari wa sayaudu gariban kama bada fatuba lil ghuraba da kai ki addini zai zama baƙo a cikin jama'a in dai ka ri addini to kai ne abun tambo ba kai ne yanayi da sauran annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tuba lil ghuraba kai masu baki a cikin mutane wajen riko da addini sun ji daɗin su to amma sai dajjal daga cikin abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana sune mutum zai samu neman tsari da musibar dajjal shine na farko riko da addinin musulunci Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da riko da addinin musulunci sannan sanin sunayen Allah da ma'anoninsu da sanin su da fahimtar su domin in mutum ya san sunayen Allah da sifofin Allah zai gane cewa dajjal mutum ne ba Allah bane domin Allah la ya'kulu wa la yashrabu amma dajjal ya'kulu wa yashrabu sannan Allah subhanahu wataala ido ba ido yake da irin na dajjal ba Allah subhanahu wataala ya sifanta kansa da cewa shi al-basir ne amma ba irin sifar da Allah subhanahu abuna ba irin sifar da dajjal ya sifanta da ita ba sifofin dajjal sifofi ne na kansu tunda yana ci yana sha sannan ba shi da ido guda wani abu yana iya buya gare shi sannan mutane suna ganin sa a rayuwar duniya Allah kuma la tudriku al-absar idanuwa ba sa ganin sa a rayuwar duniya amma dajjal idanuwa suna ganin sa har ma a taru a zugulin sa kuma a ji maganar sa haka in mutum san sifar Allah ya san sunayen Allah da sifofin sa to zai gane cewa dajjal mutum ne kuma sannan kafiri haka halitta ce koma bayan Allah subhanahu wataala halitta ne daga cikin halittun Allah bai tantance abauta masa don haka riko da musulunci da kuma sanin sunayen Allah da sifofin sa sannan abu na biyu yin addu'a a kowane bayan sallah mutum ka in kai tayya kafin kai sallama ko na tila kai in kai kuma tayya kai salati manzo sallallahu alaihi wasallam kafin kai sallama kace Allahumma inni a'udhu bika min adabi jahannam wa a'udhu bika min adabi al-qabr wa a'udhu bika min fitnati al-masih ad-dajjal wa a'udhu bika min fitnati al-mahya wal mamat wasu riwayoyi suna kaddama da wani akan wani amma dai hudun nan ya zama to kullum sai kai addu'a akan su in kai tayya kafin kai sallama kai ne ni tsari da kawai na abubuwa guda hudu kowane abu guda daya malamai sun masa sharhi ne tsayi wanda ba gurin sa bane yanzu saboda haka neman tsari daga abubuwa guda hudu nan har ma magabata sun kasance in yaro ya je sallah sukan tambaye shi ka ne ni tsari daga abubuwa guda hudu in ya ce ya manta bai nema ba in sai je kaka sake sallah ka nemi tsari daga wannan abubuwa sukan sa ƴaƴan su sake sallah da irin waɗannan abubuwa daga addu'a daga abubuwa guda hudun nan wajibi ne mutane su kibanci da su kuma su lazance su yawanci sannan abu na bayan wannan karanta suratul kafi ko haddace wasu ayoyi na suratul kafi ko aya 10 na farkonta ko aya 10 na karshenta ko kuma wasu ayoyi a cikin sura ko kuma haddace ta gaba daya wanda ya haddace alqur'ani kage shi kenan ko lillahi alhamdu ana so a yawaita karanta ta musamman a ranar juma'a ana karanta wato suratul kafi ko ayoyinta wanda wannan yana zama tsari daga musibar dajjal Allah kiyaye bayan dajjal ya gama bala'insa karshe ya zo an yi ta zubar da jini da sauransu sai nuzulin Isa alaihi salam yana daga cikin alamatu ta al-kubra saukowar annabi Isa alaihi salam annabi Isa al-masih wato shine al-masihu siddiq al-masihu al-huda kenan al-masihu al-kazzab shine al-masihu billi shine dajjal malamai suka ce ba ambaci dajjal a cikin alqur'ani ba daga farkon qur'ani har karshe ba ambaci shi ba sai kawai yakan shigo cikin ayoyin nan yawma yati ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan iman ba ko aw yati ba'du ayati rabbika aka ce dajjal ya shigo cikin nan ne kawai shi yasa da muka zo fassara gure mutum ne abin da malamai suka faɗa muka jero su gaba daya amma ba ambaci dajjal ba aka ce saboda kaskantar da shi da Allah yi yayi da'awar rububiyya فرعون ياتي انا ربكم الاعلى اما فرعون ام بشي ام ايكو النبي غريش اما بايا ايتي غيرن الدجال كذا الله يا ام بشي في القران جدا تغاون سر ايت ري يا كانتا دي غيرمن كانتا الله يا غما دي شي هلك دي شي دغوا كما كي دجال شي يرا ايتي ني يتي و سما تزبو دغوا كاغي اي كما دا ايتن الله يتي كاف تسيرو دا تيرو لا اي كما دا ايتن الله يانا دا وتا يانا دا الجنه با مي ولا سي الله to sai shi yasa sai Allah ya kiyama mutum saboda alqur'ani don a kaskantar da shi an mutum sa kamar wani daraja shi aka yi sannan abu na biyu Allah subhanahu wataala ya ambaci almasih Isa dan Maryam don ka ana ambaton almasih alhuda wato Isa dan Maryam almasih alhuda almasih na shiriya to bai dace ba a kira almasih jinni Allah ya ci ambaci masihu guda biyu din nan ya ambaci masih na gaskiya wanda ke shiryar da mutane sai wadatu da shi kamar yadda al'adar qur'ani yana iya ambaton abu ya wadatu da ambaton kishiyarsa wannan kuma abu ne sananne a yaren larabci ya ambaci abu ya wadatu da ambaton kishiyarsa to Allah ya ambaci almasih Isa dan Maryam sai wadatu da ambaton almasihud dajjal shi fa ba ambaci cikin alqur'ani ba saboda sharrin sa da kaskantar da shi da ba a kuma a riga kiransa cikin ayoyin Allah sannan sai nuzul Isa dan Maryam alaihi salam domin da matan bai mutu ba Allah subhanahu wataala ya tabbatar cewa annabi Isa bai mutu ba wama qataluhu wama salahu walakin shubbiha lahu kawai kaman ta ji aka yi da wani mataki ay barrafa'ahu Allah ilai Allah kawai ya daga shi ne zuwa gare shi ya daga shi yana bacci aka daga shi aka ganshi an fita da shi ta saman dakin da yake cikin kwanci kaza Allah subhanahu wataala ya ce sallallahu ya Isa ibn Maryam ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya mutawaffika nan ba yana nufin wafa na mutuwa ba inni mutawaffika ni zan sa maka bacci shine inni mutawaffika ayoyin qur'ani sun tabbatar da ma'anan bacci yana iya zuwa da ma'anan wafa kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha kaga fi manamiha shine ya tawaffal anfusa fi manamiha sai dawo mutu bayan shi kullati ka ba alaiha al-maut wa yusilu al-ukhra ila ajalin musamma sai ce wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layli wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahari kaga ya tawaffakum bil-layli kaga mutu ba iya dare kawai da kaga ke ganin mutu ya ta ji wa in mutuwar gaske ne to amma mutu a ce ka bacci shine wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layli don ka inni mutu fika zan sa maka bacci an sa annabi Isa bacci ne saboda kwantar masa da hankali duk wanda hankalin sa yake tafi baya iya bacci ko ba haka ba in akwai tashin hankali kana ji wani abubuwa mai barazana da razanarwa da tashin hankali ko kuma zai bacci ba to amma alamar kwanciyar hankali ne mutum yake bacci sai ga yake kai har bacci kake a wannan kwarkin jarba shi yake ne zaban da shi ya mun da yake ganin zai don hankalin sa kwanciye yake don ka duk wanda kage yana bacci akwai alamar kwanciyar hankali to lokacin da kake wai dakin da Annabi Isa yake ciki da shirin kashe shi sai Allah subhanahu wataala ya sanya masa bacci
ya sanya masa bacci ne don san cewa haizuwa na bi ita yana cikin nutsuwa yana cikin kwanciyar hankali tare da cewa an kewaye ɗakinsa za a fice shi amma bacci yake yi to wannan bacci ne na nutsuwa kamar yadda sabon annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka gaji suka sha wahala wajen yaƙi a yaƙin Badar sun zo sun tsaya ga makamansu nan sai Allah ya sanya musu bacci suna tsaye ba amma suna bacci su kuma kafin suna ganin su ba suna tsaye da makamai amma kuma bacci suke yi shi na izi wa shi kuma nu'asa amanatan ne security ne da kuma amincewa da kuma kwanciyar hankali shi yasa Allah ya ce sai bacci ya rinƙe ku dangaɗi ya rinƙe ku duk wanda kaga yana bacci akwai alamar kwanciyar hankali ta tsire shi in mutum ba bacci ba bacci sai ya tsire shi in ya je farko abinda ake buga masa daga ƙwayoyi sai alluran ya yi bacci kaga mutum yana ta bacci ya in ya kwana yana bacci da sauran don me ya samu nutsuwa cikin yin baccin da yake ƙwaƙwalwarsa ta huta shi yasa daga isa Allah subhanahu wataala ce inni mutawaffika zan sa maka bacci waraduka ilayya kuma zan daga ka ni ne daga ka ne zuwa gare ni bai ce ma wa arfa'uka ba sai ce waraduka ilayya don me don kare ji kokon zuwa cikin abu waraduka ya fi karfi akan wa arfa'uka wato yin amfani da ismiya ya fi karfi akan yin amfani da fi'iliya don Allah subhanahu wataala ce waraduka ilayya tabbas zan daga ka zuwa gare ni shine Allah subhanahu wataala ya daga annabi Isa alaihi salam yana bacci shine abin da ya faru da sahabbai ga abokan gaba da gajiya da Allah ya ga gajiyar su tayi yawa sai ya samu su bacci suka yi bacci da suka yi bacci har wani yayi mafarki a cikin su janaba ma ta kama shi a cikin wannan baccin ba yayi mafarki janaba ta kama shi da janaba ta kama shi a zai yayi wankan janaba sai Allah subhanahu wataala ya zubo ruwa daga sama ka duba abun mamaki idhi yukatikum nu'asa amanatan min wa yunzilu alaykum min as-sama'i ma'an li yutahhirakum bi ya zubo da ruwa daga sama da yi tsahira ko zai tsarki ku daga janabar da kuka yi wani su sai ne kawai samu janaba amma sai ka zubo da ruwa sun kowa mai wasar a jikin sa in kai bacci ka barka kai wanka ya kake jin jikin ka wai kike wani waran ba to shine sai ka zubo sauran don su ji warware wanda kike wai sun farka a bacci a rayuwa ta sai kike wannan bacci sai za in gajiya sai gajiya ka samu kadan lokaci yawa karka zo kai ka kai ba ka bacci da zuwa ne a ai bala'i ne in likitoci za ka tara wa likitoci gajiya baka bacci ka ai likita zai ce kai ka je kai bacci saboda akwai matsala cikin rashin bacci shi shi annabi Isa alaihi salam mutu wa fika nan ba yana rasa mutuwa ba don ka annabi Isa bai mutu ba kuma Allah ya tabbatar wa ma qataluhu wa ma salabu bas ka je shi ba su tsire shi ba walakin shi biya lahu kawai kamar ta musu aka yi wani matashi sunansa Shamu'un ko wasu ce Qabayanu wasu ce Shama'an ala ayi hali daga cikin hawariyawa wani matashi kawai aka kamanta shi da sifar annabi Isa alayhi salam suka zo suka tsire shi suke cewa annabi Isa alayhi salam amma annabi Isa Allah ya daga shi ya tafi da shi to da ya daga shi ya tafi da shi sai ya zauna a sama kaga annabi Isa bai mutu aka binne shi a ƙasa ba duk wanda aka halitta shi daga ƙasa kuma Allah ya yi zai mutu a binne shi a ƙasa to annabi Isa alayhi salam yana sama a sama annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya ga annabi Isa lokacin da aka yi hijira lokacin da yake cikin sama ganawa da Allah ya ga annabi Isa shi zai zo sai ya sifanta wa sahabban sa sifar annabi Isa yace annabi Isa wani mutum ne ahmar ne dallauni yana da dallauni farin fata ne wanda ya karkata zuwa ga ja sannan annabi Isa rajul laysa bi tawil wa la bi qasir shi ba tsogo zururo ba kuma shi ba qasir bane ba gajeri bane har gajirta da za ta yi gajirta a shi wasatun baina zalika annabi Isa wato yana da tsaka tsakiyar shi sannan basitu sada annabi Isa yana da fadi kirji wato kafatu haka fadi yake da shi sannan marbu annabi Isa alayhi salam marbuul qama wato tsayayyen mutum ba da irin lallan bashewa ko ban kare ta gaba ko ya abu ne irin yanda in mutum ya jami'anci ma wani kage yana ban kare kansa wani dan jami'a ne to annabi Isa shi marbuul qama baya tambace ko kada yau saboda haka a haka yake sannan kuma ne Isa alayhi salam gashin sa ne yawan gashin kai ne ko ne takewa gashi gashin sa yana takewa domin gashin sa yana kwanciya a kafadan annabi Isa alayhi salam amma yawanci yakan tsada takewan gashin sa sai zubar da gefen dama akan kafadan sa na dama ya zubar da gefen hagu akan kafadan sa na hagu har ranar da zai sake saukowa ma da wannan sifan din annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa sahabbai haka yake Dokar Zuri Isa alayhi salam zai zo yana daga cikin alamomin tashin alkiyama al-kubra idan ya sauko zai sauko akan wata hasumiyar masallaci wanda yake bangaren gefen gabashin Sham Syria kenan. A wannan hasumiyar zai zo bayan an yi ikama. Lokacin Muhammad al-Mahdi shine imam. Muhammad al-Mahdi al-Muntazar shine imam. Zai tsaya zai yi limanci daga Annabi Isa ya tsoko. Idan ya tsoko sai Muhammad al-Mahdi ya ce masa bismillah. Sai shi kuma ya ce a bazan wuce ba ai ga an yi ikama tana tsaye a gurin saboda ya kauce. Shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce saboda jarrace wannan al'umma din. Annabi Isa alaihi salam zai salla a bayan sai daga cikin dan al'umma din. Shi Muhammad al-Mahdi kamar da muka bayyana tun a baya zuriyar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam domin daga zuriyar Fatima ne radiyallahu ta'ala anha. Daga kuma zuriyar bangaren al-Hasan ne ba bangaren al-Husayn kamar da ar-Rafida in suna rawaita wajen fadalolin su da suke faɗa wanda ba su inganta ba sukan karkata shi zuwa ga al-Husayn amma dai zuwa ga al-Hasan shine abin da malamai suka tabbatar da ingancin sa kamar da al-Hasan ibn Kazim ya ambata shi al-Hidayah wa an-Nihaya na tarihin sa kenan. To Annabi Isa alayhi salam idan ya sauko Annabi Muhammadu Mahdi shekara 7 zai ya rasu. Dajjal ya zo ya tsiya ya yi shegantaka ya yi komai. Wato Annabi Isa yana Dajjal yana ƙarshen rayuwarsa Annabi Isa zai sauko. Muhammadu Mahdi ma yana kusa da ƙarshen rayuwarsa Annabi Isa zai sauko. Annabi Isa idan ya sauko zai sauko ya umarci mutane komawa gari ko da Al-Qur'ani. Yana daga cikin alamomin tashi a kiyama al-kubra in Annabi Isa ya sauko alayhi salam wanda suke masu imani su ne masu imani sannan za su bi shi. Idan suka bi shi shi ne zai je ya kashe Dajjal. Zai kashe Dajjal a yankin Larabawa ƙasashen Larabawa a can Annabi Isa alayhi salam zai kashe Dajjal kuma zai kashe dukkan mabiyansa manya-manyan Yahudawa da kuma wasu mutane ashrarun nas wanda suka bi shi. Idan ya kashe shi a lokacin ƙasa za ta yi sauki za a samu rashin kwanciya abin da tashin hankali za a samu kwanciyar hankali. Annabi Isa alayhi salam zai kira mutane zuwa ga shari'ar Al-Qur'ani. Ba zai zo da shari'a sabuwa ba a shari'ar da ake kai ta Al-Qur'ani. Annabi Isa ya nemi ya yi addu'a ne wata rana da ya ga falalan al'umma na Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin Al-Injil kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce zalika masaluhum fit tawrat wa masaluhum fil injil كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وين السيف على النبي صلى الله عليه وسلم كنا. النبي إيسا بيقول هذا الله سبحانه وتعالى يأتي مثله في التوراة ومثله في الإنجيل. يا أمة إيسا صحابي المسلمين الأمة النبي صلى الله عليه وسلم أتي على الإنجيل. فالنبي إيسا بيقول لنا في الدعاء يا الله hatani da wannan al'umman mana ina so in fito a cikin kala ce wannan wa ma zalika ala rabbika bi azim ba abu ne mai wuya ba gurin Allah ya sace dawo da shi wannan al'umma ne wannan addu'a ta su da shi ne aka tafi da shi sama lokacin da ake nufin kai sannan kuma za a dawo da shi karshen zamani ya shigo cikin al'umma ne sallallahu alaihi wasallam ba wai an kankantar da shi an dauki annabtar sa bane a yana da a matsayin almasih Isa dan Maryam nabiyyu ruwa ko yana daga cikin ulul azmi min ar-rusul shine na hudu a daraja gaba da cikin duk al'ummar abin da duk hadisi kan Allah to zai sauko da wannan matsayi nasa amma zai kira mutane zuwa ga alqur'ani sharafun lahu kuma wa sharafun lil umma saboda zaman to wato daraja gare shi kuma sannan daukaka ga al'umma. Annabi Isa ya sauko a ƙarshen zamani yana daga cikin alamun tashin alƙiyama ta zo shine Allah subhanahu wataala ya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin zai sauko ne sauko ya kira mutane zuwa ga tauhidi da kadai ta Allah bayan ya kashe Dajjal wanda suke mu'mini su kare imani sannan kuma wanda suke ashrar an yi ta kashe su an yi ta kashe su sai zaman to duk duniya zai zama mutane kirki za a samu alheri a bayan kasa da nutsuwa da kwanciyar hankali har sai an wayi gari ba za ka ji wani ya zagi wani ba babu wanda zai mutu da wani malamai suka ce lokacin da Annabi Isa alayhi salam ya zo sai an wayi gari babu wanda zai fito yayi mutu da dan uwansa saboda kabar babu abun da ya dame ka babu abun da ya dame shi duk abun da za ka yi daidai ne kawai kuma yayi dadi a rayuwarka abun da wancan ma zai haka abun da wancan ma zai haka to lokacin ne a sai kuma khuruj ya'juj wa ma'juj. Annabi Isa alayhi salam ya sauko ya kira mutane zuwa ga abinda Allah subhanahu wataala ya umarci kan tarihin manzo sallallahu alaihi wasallam din aiki da alqur'ani ana cikin wannan hidima duniya ta yi dadi a riga an kishi dajjal an je na cikin shinuwa bayan kasa ana cikin kwanciyar hankali to sai fitowar ya bi goma ne kamar yadda muka bayyana tun a baya wa'annan alawun ta kiyama al-kubra in gaba ɗayan su a jere za su daga wancan sai wancan daga wancan sai wancan Annabi Isa yana nan a raye ya ji wa maji da su. Su kuma ya ji wa maji suna can bayan bangon duniyar mutane a yanzu haka. Zalƙarnai shi ne wanda ya yi katanga ya tsaye tsakanin dutse da dutse da su fuskantar juna ya yi katanga na ƙarfe sai ya kai tsayi ma inan duwatsu guda biyu. Ya ce to nan ya tsaye ya ji wa maji ba za su sake shigowa ɓangaren mutane ba. Sai dai faiza ja a wajen rabbi ja'alahu dakka wa ja'alahu dakka wa kana wajiban bi haqqa yace in kaga wannan katangan an ruka ta to ta cin alkiyama ta zo shi yasa Allah subhanahu wataala yace hatta idza kuti hadiya ajuj wa ma'ajuj wa hum min kulli hadabin yanzilu yace wa qataraba alwa'd alhaqq shi ta cin alkiyama ta in ya ji wa ji ta biyo ta cin alkiyama ta to ta cin alkiyama za ta zo bayan Annabi Isa yana nan a rayuwa jiyo ma duk za su zo amma kafin su fito dama Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari a cikin hadisin Nawas ibn Sab'an radiyallahu ta'ala anhu cewa ya tsito ma duk suna nan katangar da zukar ne yayi suna kokarin kare ta za su kare saura kadan kafai sai babban sai sai to mu je gida gobe za mu zo mu kare ta wannan sara mu shiga to bare ke insha Allah ba har sai dabba ta kin alkiyama shugaban su da zai jagoranci tsawon lokaci zai ce insha Allah gode zan kare ta to sai su dawo tare shi kamar yadda take wato yar karama amma kullum ba ka cewa insha Allah suna tafiya sai gini ya dawo siyasi na jiya karfi haka suke sun ja amma suna haihuwa dayan su baya mutuwa sai ya bar yaya dubu a duwan kasa to da su duniya sai ma fiyawa amma suna daga cikin bani adam yau suna daga cikin bani adam wato asalin su daga annabi adam sai dai wajen halittar su an saba annabi adam da hawa ne su halitta ko kuma annabi adam Allah ya tsako masa kamar yadda kaulin wasu malaman suka ce annabi adam alaihi salam ko aka haife su muka ce ne ko dai aka haife su ma'ana an haife su ne ta hanyar annabi adam da hawa wannan an yi sabani wasu malaman suka ce a annabi adam ne ya yi mafarki wato sai maniyin sai ya zuba a ƙasa sai Allah ya zaure wannan maniyin ya halicci ya zuwa ma zuwa saboda haka su daga ƴaƴan Annabi Adam ne ba tare da Hawwa ba za ka bata zama mutane gaba ɗaya suna da sigofi irin nasu suna da fuska mai faɗi da ke sannan kuma abinda aka ci manta cewa ƴan ƙananan halitta ne ɗayan su bai wuce ta ƙabu ba malaman suka ce duka wannan bai inganta ba abinda aka ci manta su da cewa su wasu halitta ne wanda za su tunkuna kunnen su na dama su rubu da kunnen su na hagu wannan ma bai inganta ba malaman su ce ba in yanta ce bane aka ce su mutane ne tsayayyu ko masu ƙarfi suna da ƙarfi sosai ko suna haihuwa ko suna da yawan jama'a ba wani bani adam da zai iya tinkarar su a yaji ba wani zan da zai iya tinkarar su a kan inda su fuskanta su da su kan su to su din nan daga cikin bani adam su ne sai sa hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da a yake bada labari Allah ya ce wa annabi adam ta da ɗan wuta zuriyarka yace ta da ƴan mutu da ya zan yi ta da ƴan mutu ya Allah sai ce ta da ƴan mutu cikin kowane dubu mutum ɗaya ne zai tafi aljanna 999 ƴan mutun to sai Allah annabi sallallahu alaihi wasallam amma albishirin ku 999 daga cikin ƴaƴan adam na ya zuwa ma zuwa ɗaya daga cikin ku wannan yake nuna saboda yawan su in ka lura da yawan su mutum ɗaya baya mutuwa sai ya bar ƴaƴa dubu cikin dubun ma kowane ɗaya a cikin su ba zai mutu ba sai ya bar ƴaƴa dubu kaga suna da yawa su ko da an ce 999 a cikin ku mu a rinka kwatantawa da ɗaya da ɗaya nan ma dai bai sa mu ka kankance ba yawa har yanzu bai sa mu kankance ba in ka kwatanta da population din nasu da namu saboda haka Allah subhanahu wataala Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana magana ya ji wa maju a hadisin Nawwa cewa suna nan suna kare wannan katanga suna da su shigo amma akwai hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya shigo gida yake cewa matansa wailun lil arab min sharrin qad iqtarab yace kai narkon azaba kai ton larabawa ga wani sharri nan ya kusato domin ya ji kuma duk mata ta gabashin duniya za su yi kuma za su fara cikin karuwa ne kasashen gabashin duniya har su kasashen larabawa to shi ne cewa waylun lil arabi min sharri qad iktarab shi ne Zainab binti Jahsh radiyallahu ta'ala anha daga cikin ummatul mu'minin take cewa ya rasulullah da ya faru yace an nuna mun ya ji kuma duk an buɗe musu kofa kamar haka sai kwatanta da ya tsanta wannan sababa ya tsanta wannan ibham ya lankwasa su yace kofa kamar haka ya kwatanta da wannan amma cewa kofa kamar haka shine Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala yayi magana da wasu tashin malamai cewa yanzu ya ji kuma duk kun fito kenan Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala yace akwai wani wato bala'i mutuwa na atras da ya faru na turu an zubar da jini wadda tata lokacin tata an yi fada an zubar da jini an kashe mutane kuma aka samu rundunar da ba mu iya tsikaran ta a duniya a wannan lokacin sai suka yi tsammani Imam Al-Qurtubi yace yana raye a wannan lokacin yayi tsammani ko dai ya ji to ma duk ne suka ce yace amma sai gano cewa ba ya ji to ma duk bane domin an ci nasara akan su daga karshe an rusa daular daular tata to wannan cewa min sirrin qadiktarab sallallahu alaihi wasallam ya kamanta wannan ba dai ya ji to ma duk bane duk da cewa an bar wannan kofa a Allah subhanahu wataala ya bada labari fa iza jaa wa'du rabbi sannan ya ce hatta idza kutiya li ya'juj wa ma'juj wa min kulli hadabin yansilun sanaw qatarab al wa'd al haqq wannan shekaru sun wuce da yawa amma ya ji to ma duk lokacin da za su fito shine fitowa na jabda tashin al kiyama yana daga cikin alamomin tashin al kiyama al kubra ran da suka sare wannan katangar Allah zai wahayi zuwa ga annabi Isa domin a ranar annabi Isa yana rayi a lokacin annabi Isa yana rayi zai ce masa jummu ne ya tara su gudu kuma kace da su cikin kariya su yi amadi domin in sun cikin kariya su kace annabi Isa alayhi salam zai tara mu ne zai yi shela dukkan mu ne a lokacin da ku san gare shi sai su kama wata hanya ba inda ya yi amadi cike ba ya yi amadi za su shigo ko mun kulle hadari ne su ko sai ina za su rinka shigowa duk wani kogi ko ruwa da suka samu saboda yawan su sai sun shirya kogin sannan su wuce gaba sannan za su yi ta'adi a doron kasa ba za su samu wani gini na mutane ba fatan sun rusa shi duk birnin da suka shiga sai sun yi kasa kasa da birnin annabi Isa alayhi salam za su rinka guduwa suna kaucewa ya jujuwa maji har sai an wayi gari sun hau kan wani dutse inda ba abinci za su rasa abinci kai za a wayi gari mumine wanda suke tare da annabi Isa za su yi burin da ma su samu kan afiya ya fi musu akan a ba su dinari da dirhami na kuɗi domin ko an ba su kuɗi a wannan lokacin ba inda za su kai abinci suna buyin da za su samu kan akuya a daɗe shi suke buyi har sai sun kawo ƙara wurin annabi Isa alayhi salam yanayin su ya kai yanayi a lokacin da annabi Isa alayhi salam zai yi addu'a idan ya yi addu'a sai Allah ya tabo wasu tsunoki sai su rinka cizon ƙafafuwan ya biyo ba nan ne za su yi ta mutuwa za su rinka mutuwa za su rinka mutuwa miliyoyi za su rinka mutuwa a kowane iri bayan mintuna sai ta mutuwa sai ta mutuwa har Allah ya kike su gaba ɗaya annabi Isa alayhi salam da mutanen sa suna sai Allah ya ce wa annabi Isa ya sauko da mutane mu gire wannan duka yana daga cikin alamatu ta al-kubra wanda za su faru kafin da kan kiyama shi za mu ce ganin har da dan saura saura amma alamatu ta al-kubra sun bayyana saura kawai wa'annan ne su ko faruwan su ba da to ba tsammani sai a ji kawai sun fara faruwa idan suka fara faruwa ba za a tsaya ba ba mu iya tsayawa ne su ba mu iya hankalin sa ya kwanta don haka sai annabi Isa alayhi salam sai roki Allah idan ya Allah sai a sauko da su daga kan dutsen da suke kai in suka sauko kuma sai zama wari ya ji to ma duk jada ne ba za su yi rayuwa ba sannan wannan ma sai sake addu'a sai Allah ya aiko ruwan sama da iska sai a wanke duniya sannan iska ta kwashe su sai zama babu babu wannan wari anan annabi Isa shi ma zai ne yi Allah ya dau rayuwar sa ya kila mutane yayi abin da zai yi ya rayu cikin al'umma ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan ya isar da sakon sa sannan lokacin da zai kashe dajjal a lokacin ne zai yaƙi yahudawa sannan zai bayyana ƙaryan nasarawa cewa shi ba yahudawa sun ce sun kashe shi to ya dawo ga cikin daren sa ya ƙaryata su zai yaƙi su tare da dajjal nasarawa kuma sun ce shi dan Allah ne zai bayyana cewa shi ba dan Allah bane a wannan lokacin sannan bayan ya gama wannan to ya gama aikin sa kenan zai rayu ne dama shekara bakwai su shekara bakwai za a yi waɗannan abubuwan gaba ɗayan shi saboda haka wannan shekara bakwai ɗin ba ni tuwa a ciki cikin shekara bakwai za a yi wannan abubuwa malamai suka ce ga riwayan hadisi kuma ya ce zai rayu shekara 40 ga riwayar hadisi shi ma ingantacce ya ce zai rayu shekara bakwai sai ya za'i sai malamai suka ce jam'i za'i abinda ake nufi shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi Isa zai rayu shekara 40 ba tuka da walwala cikin cewa zai rayu shekara bakwai abinda yasa ran da Allah ya dage shi lokacin da aka aiko shi a matsayin manzo yana dan shekara 33 aka dage shi sama to idan ya dawo zai shekara bakwai in ka tara bakwai da 33 nawa kenan 40 to hadisin da yake zai da shekara 40 shine plus bakwai da wani can 33 ne shine shekara 40 hadisin da yake na hadisin da yake zai da shekara bakwai kuma yana nufin shekaru bakwai da zai yi na wannan lokacin kenan a matsayin alamatu ta al-kubra saboda haka Nabi Isa alayhi salam sai addu'a sai Allah ya dauran sa idan ya dauran sa bayan ya jujjuwa majidu sun kare sannan sai Allah ya dauran sa idan ya dauran sa shikenan sai abin yayi a ƙasa waka Allah ya dawo da shi ƙasa kamar da aka hadice shi a ƙasa waka minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra Allah ya tabbatar da wannan Annabi Isa alayhi salam sai rasu bayan ƙasa sannan za abin yayi bayan ƙasa sai al-khutubat as-salata ina daga cikin alamatu ta al-kubra wato kiccewan rana wanda zai faru za a yi kiccewa guda uku wanda ke ba a taɓa yin su ba duniya yanzu ana kiccewa rana a yanzu haka a yanzu haka yana cikin rana cikin yasa duran da rana ta kiccewa annabi sallallahu alaihi wasallam hankalin sa ya ci na kowa tashi a doron ƙasa wata rana ta kiccewa annabi sallallahu alaihi wasallam aka zo aka baki labari cewa rana ta kitse fa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yajuru ridaahu yana jan mayafinsa wato abayan sa da yake sawa yana jan kafirbi yana faduwa a ƙasa yana ja yana tafiya kai hankalin sa ya gama tashi yana cewa as-salatu jami'a a umarci mutane su taho su taho a zo ayi sallah aka umarci mutane su fito duk kowa ya zo aka tsaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya kabbara sallah ya rinka karatu bayan ya karanta fatiha ya karanta suratul baqara ya gama da ita ya karanta suratul ali imran ya gama da ita duk surati sannan kuma yayi ruku'i da yayi ruku'i yana ambaton Allah yana tasbiya cikin ruku'in sai da yake gurgudun ayyukan karanta baqara da fatiha da ali imran sannan ya dago daga ruku'i da ya dago daga ruku'i sai ya sake karanta alqur'ani ya ci gaba da karatu ya shiga suratul nisa'i da yayi ruku'i ba ya gama da ita ya shiga suratul maida ya gama da ita sannan sai sake rukui sai rukui sai rinka tasbihi sai da kai sai wannan tsawon karanta suratul nisa'i da suratul maida bayan ya dago daga rukui ma ya tsaya ya jima sannan sai ya sujjada yayi sallah raka'a biyu rukui biyu a kowace raka'a wato rukui biyu sujjada biyu sannan ya sake rukui biyu sujjada biyu sannan yayi sallama kafin nan rana ta yayi wasu mutane suka ce saboda Ibrahim dan sa ya rasu ne ya ce a ai rana baiwar Allah sai Ibrahim ma bawan Allah ne rana ba ta cikewa saboda mutuwar wani to wannan cikewa ranan da take sai Allah annabi sallallahu alaihi wasallam rinka kiro kace salatu kutubat da Allah ya bashi labari za su faru na alamun tashin alkiyama na alamun tashin alkiyama su ne suka faru yanzu sai sa yaje yake wannan sallah din mai tsayi ko da Allah bai dauran sa matsayin tashin alkiyama ta zo ya dauke shi yana rukuni ko yana sujjada ko yana tsaye da cikin wani abu amma mu a yau an ce rana ta kitse sai gari wasu ma wasu ne ba su ruwa don su ganta sosai wasu sun yi gada shi don su yi daɗin bacci musamman ƙasashen turai da yahudawa da sauran zaka irin wannan labarai rana ta kitse an yi kaza wasu mutumin ma suna kasuwa alhali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana cewa rana ta kitse ya fice ya juru rida abu yana cewa as-salatu jami'a as-salatu jami'a maza mazo azo ayi sallah azo ayi sallah aka zo kai da sallah yayin wannan sallah din sallar da babu irin ta ruku'i biyu a cikin raka'a guda ruku'i sujjada biyu a cikin raka'a guda duk abin da muka sani shine ruku'i da sujjada biyu amma shi yayi ruku'i biyu sujjada biyu sannan da tsawai ta karatu a cikin su daga salatu kutubat za su faru kiccewa na farko da zai faru na alamar tashin alkiyama dukkan kiccewa da yake faruwa yanzu a abin nan kiccewa ne na rana wanda yake hade da girgizar kasa kiccewan zai faru na rana wanda yake tare da girgizar kasa ƙasa za su girgize ta lotsa ciki dole sai bayan ƙasa a wannan guri da ake kiciyon gaba ɗaya za su rine cikin ƙasa akwai da ta babale a cikin lecturer ne dalilin na biological science ya ce lokacin da yake New Zealand ya je yayi karatu to lokacin da yake sai an taɓa yin girgizar ƙasa benin su ya ce yadda ya ji yana girgizawa idan ya gwammace ya ɗauka kawai shi kam ya gama rayuwa ce benin ne ke girgizawa da kaman kana girgiza wani abu yake haka yake shi yana girgiza daga saman sa har ƙasa amma dai Allah ya kaddara nasu bai lotsa ya fi da su ba to irin sa za a yi wanda ya ci shi wanda ba taban irin sa duniya ba kare ka rana za ta ci ce sannan ci ce rana kan ka dafi hankali ne sannan ji ji ka kanta hankali za a yi shi a masarikul ard a gabashin duniya shi ma za a yi a gabashin duniya in ka duba bala'i bala'in nan yawan su daga cikin duniya za su faru sannan a shigo yankin larabawa har a shigo a zo inda muke rayuwa har a wuce ko ina ya mamaye duniya za a yi kisfewa na farko wanda zai lotsa da duk mutanen gabashin duniya sannan kisfewa na biyu za a yi shi a yammacin duniya inda mafaɗin rana mashriqil ard wa maghribil ard in ji wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam kisfewa na uku in ji annabi sallallahu alaihi wasallam za a yi shi a jaziratul arab a yankin larabawa kasashen larabawa za a yi shi in ji wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ka duba jaziratul arab duk abin da yake faruwa a jaziratul arab ya kamata musulmi ne imani ya rika jin hankali da akwai duk abin da zai faru na tashin alkiyama na alamomin tashin alkiyama yau a wancan gurin sai ya faru a gurin shi ka duk abin da kake faruwa yanzu ka ga yawan zubar da jini da yawan kashe kaje da kaza kaza kaba din ne tana nasi duk wani abu da za a yi karkarin ka cewa a kaba ayi kaza a za a huta ta ko kuma a shugabannin gurin kaba sun yi kaza kaba din sallallahu alaihi wasallam ya bayyana musulmai su za su yi ka kaba mun yi bayani wannan jiya musulmai su za su yi ka kaba har a zo a rushe shi amma ba buri muke a rushe shi ba wanda duk yake jin cewa a rushe kaba ko a ransa wannan gudanar da imani ta fili ran da aka cewa kaba ta rushe magayar mu ta kare ba Allah ba zai kai yakin kowa ba ba wani sauran wanda zai zama mu'mini a bayan ƙasa saboda haka a tutuba da za su faru na uku Annabi sallallahu alaihi wasallam yace shi ma zai faru ne a jaziratul arab daga bayan wannan sai ad-dukhan za a ga hayaki wanda insha Allah ta'ala in muna rayu gobe za mu bayani akan kamar da malamai suka bayyana da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma ayoyin alqur'ani wai da abubuwan da muke bayyanawa a takaice muke bayyana su wanda ke bukatan karin bayani za su same su a cikin littafin da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yau sai da shi muke bayyanawa da ma'anonin su da abin da suka kunta sai dai kai ga mutawu ta Allah farin su kamar yadda suke ba wallahi ta'ala a'lam insha Allah ta'ala duk wannan suna daga cikin yawma yati ba'du ayati rabbika hal aw yati ba'du ayati rabbika yawma yati ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amana min qabl aw kasabat bi imaniha khaira insha Allah ta'ala godiya mu shi bala shi mura bana Allah ta mudaje wallahu ta'ala ala Allah ba mu yi ko aiki da mu da muke ba
dukkan
bayan Allah da suka ambaci da suka damu suke bukatan a shafi da addu'o'i a kan bukatunsu. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya jawo kowa bukatunsa wanda suke cikin damuwa, wacce baiwar Allah wanda suke bukatan miji na ƙwarai, Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta su da miji na ƙwarai. Akwai irin su da makamantansa kuma haka nan daban-daban, Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta su da mazaje na ƙwarai. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su himma da ƙarin haƙuri a kan halin da suka samu kansu da kuma jarrabawa da suka samu kansu. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su ikon cin wannan jarrabawa. Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo musu sauki, ya ba su mazaje na ƙwarai, ya kuma azurta su da arziki na halal. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa jinkirin ya zama alkhairi ne gare su. Dukkan wanda yake da irin wannan damuwa, Allah subhanahu wa ta'ala ya fidda shi a cikinta, ko maza ko mata. Waɗanda suke da damuwa ta rashin lafiya suka turo, Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su lafiya. Waɗanda suke da damuwa ko na tattalin arziki, Allah subhanahu wa ta'ala ya kare su daga ɓarkewan ko kuma rushen tattalin arziki gaba ɗaya, musamman masu kasuwanci da sauransu. Kowa da kowa, Allah subhanahu wa ta'ala ya mana rufin asiri, ya zarta mu da halal. Da wanda suke bukatan wasu abubuwa da suke gani na alamar alkhairi, da kuma wanda suka yi rubuta takardar neman aiki a wani guri daban ko a wata makaranta, muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su nasara, Allah ya sa mu aiki ne da zama alkhairi gare su. Dukkan kowa da irin abin da ya ambata, dukkan mu gaba ɗaya muna da bukata zuwa ga addu'a. Babban abin da yake muke bukata gurin Allah, Allah ya shigar da mu aljanna. Sannan yanayi da muke ciki na rayuwa da tsoro da barazana da tashin hankali, muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana sauƙi. Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana sauƙi, Allah ya ba mu ikon riko da addinin musulunci, Allah ya kyautaya mana, ya kawo mana sauƙin yanayin rayuwa. Abinda muke tsoro, Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana aminci a cikinsa. Abinda zai zama wani tashin hankali, Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana da shi, ya magance mana shi. Abinda zai zama mana nutsuwa da kwanciyar hankali, Allah ya tabbatar mana da shi. Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta wa iyayenmu, Allah ya sa suna daga cikin ƴancacci tare da mu da su a wannan gini mai albarka. Allah ya gafarta mana, ya gafarta wa iyalanmu, ya gafarta wa zuriyarmu. Allah ya shirya da mu, ya shirya da zuriyarmu, ya azurta mu da haddan alqur'ani, da aiki da alqur'ani, da jin sunnar manzon sallallahu alaihi wasallam. Duk abin da muke ba daidai ba, Allah ya fi mana shi. Abin da muke daidai, Allah ya karɓa kai ne a gurin Allah subhanahu wataala. Wannan haduwa ta mu, Allah ya sa haduwa ce wacce Allah ya yi mata rahama. Allah ya haɗa mu gidan aljanna da rahamarsa da gafararsa. Allah ya sa kar mu tashi a wannan guri face duk zunubin da muke da shi, Allah ya yafe mana. Allah ya sa wannan haduwa ta mu haduwa ce wanda Allah ya yarda da ita, yake kuma saukar mata da ni'ima da rahama da nutsuwa. Allah ya haɗa mu a gidan aljanna ke gawo. Allah ya sa alqur'ani ya zama mai ceto gare mu. Allah ya kare mu da kariyarsa. Allah ya kare mu daga duk wani fitina ko kuma wani abu da zai zama ba daidai ba a rayuwar mu duniya da lahira. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا. اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا. اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا. اللهم آمنا في بلادنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في بلادنا واستر عوراتنا وأمن روعاتنا. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا من لا يوجده شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام، واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معشوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. بعزتك يا عزيز وبرحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.